يا الله يا الله نهوكا الله نكيني نروكا بروتكا تنتبويوا
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kungiyar Boko Haram ta saki ƴan matan sakandaren dafti 104 daga cikin 110 da ta sake a makarantar sakandaren ranar da ake cika kwanaki 30 da sace su yayin da bayanan da ba a tantance ba ke nuni da cewa biyar sun rasu akan hanyar zuwa jejin da aka yi garkuwa da su. Kungiyar kuma ta koma da guda ɗaya daga cikin ƴan matan sabili da taƙin musulunta. Wannan na faruwa ne ana saura mako uku a cika shekaru hudu da sace ƴan matan sakandaren Chibok, da har yanzu kungiyar ke rike da 112 da babu tabbacin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki. Yayin da ake farin cikin dawowar ƴan matan, yanayin sace su da ya zo daidai da yadda aka sace ƴan matan Chibok ya zama wani abin da ya haifar da kila wakala. Banda haka kuma, tambayar da ke zukatan da dama bayan dawo da ƴan matan dafti ita ce, menene ya hana jami'an tsaro kama mayakan bayan sun ajiye ƴan matan? To bari mu buɗe wannan babin da hira da wakilin Haruna Dauda Biyu ya yi da shugaban kungiyar iyayen ƴan matan sakandaren dafti Bashiru Alhaji Manzo kan ganawar su da shugaba Buhari makon da ya gabata.
Shugaban kasa ya zo ya same mu a makaranta na garin Dabti inda aka kaci mana yara, kuma ya zo an ba da dama principal ta yi nata. Ni na yi a madadin iyayen yara. Kuma shi mai girma gwamnan jihar Yobe shi kuma ya yi bayani da Turanci ya zai fassara da Hausa, amma ba sai shi ne ya karanta ba haka da baki. Sannan da ya gama shugaban kasa ya karba, ya ba mu haƙuri kuma ya jajanta mana kuma ya ce insha Allah suna nan suna ya kokarin su da wani wanda yake da tsayin sa wanda alhakin abin ya lafiya wa yanzu. Da mai yanzu su na sama da na ƙasa suna nan suna ya kokarin su da kuma hanyar ta sulhu suna nan suna biyu don su karɓo mana yaran mu su dawo su haɗu. Kafin da ya kawo
to kamar ko ya gaya muku lokacin da ake kokarin za a kwaso waɗannan ko kuma za a sake karɓo waɗannan ƴaƴan naku daga hannun waɗannan mutane?
Gaskiya bai gaya mana ba wannan nan.
To kamar ku me kuka gaya masa?
Eh, mun saƙon mu duk da babu lokaci bai bamu dama mun yi fata gaba ɗaya saƙonnin mu ba, amma saƙon ɗaya dai muka samu wanda shine babba a gare mu ne cewa ya kokarin sa ya taimaka ya ceto mana yaran mu ya dawo mana da su hannu. Wannan shine dai a cikin saƙonnin da muka so mu yi sanar masa wanda muka samu da muka gabatar.
To kuma kamar duka ku iyayen yara 110 nan ne kuka halarsu ko kuma an zaɓi wasu daga cikin ku ne?
An ba da dama da aka san an ce mana ba zai zo da ba da ma to zai tsaya.
Na'am.
An ce mu zaɓi wakilai mu san hudu su je su cikin mu.
Na'am.
Har mu shirya haka kuma daga baya aka ce a babu ayi a kan kawai mu zauna mu tsira da su, kuma aka ba da dama duka iyaye wanda suna nan dai su zo. To mun haɗar su mun je mun taru wanda ya zo su gari ma sun zo wanda sun samu zuwa wanda sun samu zuwa ba kuma ba su duka kuma mun ba da dama aina kira sunayensu ɗaya bayan da ya sun shiga cikin hot. Ta mata haka su ma na kira sunayensu ɗaya bayan da ya sun shiga hot.
Ganin cewa shugaban kasa ya zo har ya muku alƙawarin cewa za a kwato muku waɗannan ƴaƴa naku, kamar ya kuke ji ne ko yanzu hakan?
Eh, da yake shugaba ne wanda an shaida cewa shi adali ne kuma mu da mamun shaida cewa shi adali, to ba ma tunanin zai ga mana magana gaskiya ta ko na yaudara ko na kariya. Gaskiya mun gamsu da maganar sa yanzu muna jira sai dai kawai da bai bamu lokaci ba shine abin da ya dan daure mana, don a matsayin sa na shugaban kasa din ko da ta hanyar sulhun ne a cikin sati ma zai iya gamawa a damuna da yaran
mu. Me yau ku lokaci ba kamar wani iri?
Gaskiya da ya kamata a ce mana to ku yi haƙuri ku dube ni nan da lokaci kaza ko sati ɗaya ne ko biyu ne, inda ya ambaci maganar sulhu din shi ne ma mafi ala, don idan an cika karman sojan ne ƙarshen sa a samu ra'a tsarin wasu layuka wajen musayan wuta, amma ta sulhun ne za a iya zama a yi sulhu a hasanta a biya musu nasu buƙatun a karɓo yaran mu a kawo mana.
To kuma
kaga wannan din za a iya yin sa ko da a cikin kwana biyu ne ko uku a matsayin sa na shugaban kasa.
Kin kamar wannan lokacin kamar akwai wani bayani da kuka samu na kishin ko ga inda waɗannan ƴaƴana ku suke?
Eh, akwai wannan bayanin gaskiya, don akwai wasu wurare da aka lissafa mana wanda in ma bincike za a tashi ko a ji an nemi waɗannan guraren.
To kamar kun sanar da su jami'an tsaro ganin cewa kun harku kun samu irin waɗannan?
na sanar da su ainihin committee da ya turo shi Buhari wanda suka zo da shi suka same mu muka zo da su to da yake lokacin da na samu na bayar bayan sun lafi ne akwai wanda na kira a cikin su don san bar mana lambar waya da ba in akwai wani abu ba ne ne na tuna musu bayani na ga musu duka abin da har na haka su da mutumin da ya bani wannan bayani har an san bai fice shi zai same su a Abuja.
Bayan samun labarin dawo da ƴan matan, Haruna ya kuma zanta da wani ɗan jarida da yake cikin ayarin waɗanda suka fara isa wurin da aka sauke ƴan matan. Ga bayanin nasa.
Mun bar jama'a su karfe 6 mun shigo da su karfe 7.
Na'am.
Mun zo parking just din da sojojin checkpoint ba sun gara. Sai soja suka ce ba za mu shiga industry ba. To mutane saura kuma suna ta komawa. Suna ta sira ta tafiya ba mu da yan jaridu ba.
O ku journalist na ka ana ku shiga.
Amma mutane haka suna wucewa kai. Sai daga baya sun ce sai muka ji labari a cikin garin da dan Boko Haram da suna so haka man lokacin da away su gari. So
su ya ce ba ku labarin cewa Boko Haram suna zuwa.
Wa'ansu mutane wani mutum da ya shigo da farin kaya ya zo checkpoint din soja ya yi magana sai ya juya.
Na'am.
To da ma sojojin kuma a waya akan magana sai ya tafi da babu. Muna sai a wurin sai muka hango motoci daga gabar da suna tafowa tun kamar mota bakwai ko takwas da ƴan Boko Haram ni dinnan na ga motocin suna shiga cikin gari suka shigo cikin gari suka tsaya da yake masu kasuwa sai suka ɗauke yaran nan gaba ɗaya.
Guda nawa ne motocin kai ka gani?
Kamar bakwai ne ko takwas.
Kai iya nan ka ga waɗannan motocin?
Ni na ga su da ido na suna tafowa daga gabar da zafi.
Wani irin motoci ne?
Silos ne suka shigo da
shi. Kai a matsayin ka na dan jarida mai aiki ɗaukan hoto kaga yara hakan nan a cikin waɗannan motoci ko kuma motoci?
Ni na ga yaran nan na yi hira da ɗaya daga na samu biyar ido da ido na ɗauke su hoto sannan ko mun yi hira ɗaya daga cikin.
Malam Bashir Alhaji Manzo dai shi ne shugaban iyayen ɗaliban dabcin da aka sace da kuma tabbatar min abin da ya wakalin kamar haka.
Sun kawo yaran da kansu sun zubar sun koma.
Sun kawo yaran su da kansu?
Eh.
Saman kamar kuna da labarin yadda aka saka yaran?
A wata mana suka kawo su kawai suka sauke suka koma.
Su Boko Haram din?
Eh.
Motoci nawa suka zo da shi?
Mota kara ne.
Na ya lafiyar su take?
Eto la yato suka kunna bulbul lafiyar su kan helicopter abin ta yi.
Kai akwai ɗanka da aka sace kai ma a ciki ta samu dawowa?
Eh ta dawo ta dawo.
Shi ma dai Malam Muhammad Musa na ɗaya daga cikin iyayen wanda ya ce yana ma tsaye lokacin da ƴan kungiyar Boko Haram din ga ƴaƴan nasu har zuwa tsakiyar cikin garin Dabcin ba tare da wani fargaba ba. Gaba abin da ke cewa
yanzu dai cewa wanda suke hannu abinan 107 a lokacin da suka zo muna bakin hanya lokacin da yaran suka shigo da motocin su a tara na Igwa yana gaba motan su iya ƴan mata baya karshe ƴan mata kawai dai ka gane
da mun shigo da motocin yaki ka ce kamar da Igwa motar yaki kenan. Ku kun ga wannan motar yaki da idanunku Malam Muhammad ganin su a kai kuna
ci Allahu kamar yanda nake magana da kai hakan ina tsaye a bakin tasha inda ka same ni ka dauki labarin ina zaune a nan biyu da wani mutum na uku muna tsaye a bakin wannan kwatsan suka zo da naga yaran nan sai na lidda na fashe da su ka sai suka daga mun hannu
yaran
sai muka zo su yaran suka daga mun hannu sai na fashe da ku ka akwai yar mu a ciki
haka
da na dora hannu akan sai suka kira mu sai suka ce ku zo sai muka zo sai suka ce ga yaran.
Su aka kira ku sayan Boko Haram din?
Insha Allah Haruna.
Suka kuma danka muku waɗannan yara?
Suka danka mana yaran mu suka sauka suka ce mana kuma suna tabbatar mana da cewa ba wani abin nan kudin da aka ba suka saki yaran nan sun sake su dan Allah ne kuma sun ba san cewa yaran nan musulmai ba ne. Sai da suka je suka ce suna azumi suka ba su suka yaruwa. Suka ce musu sun dauke su ne sun mai da kristan na yaran nan amma suna ba da hakuri da Allah sai hakuri za su dawo da sun kristan din guda ɗaya ma sun ki su dawo da ita suka ce mata ta karbi kalmar shahada ta ce ba ta karba ba kamar yadda nake magana da kai haka ta tambayi wani da ana cewa sauran yarin ya ɗaya daga cikin mu a nan yaran kenan da take cewa ai ta ki ta karbi kalmar shahada ne shi yasa suka ce ba za su sauke ta ba suka koma da ita.
Wato guda ɗaya a cikin waɗannan yaran ba su dawo ba?
Sun koma da ita amma guda biyar daga ciki Allah ya musu rasuwa.
Yanzu guda nawa aka dawo da su daga Maimai?
Guda 107 ne Haruna.
107?
Insha Allah.
To ai abin da ake fara shi ne 110 aka sace. Ka ce guda biyar kuma Allah ya musu rasuwa. To abin adadin da ake bayarwa ya fi 110 kenan.
Ya fi 110 da wannan yaro namijin ma ya dawo ƙaramin yaron.
Akwai namiji a ciki ma ba duka bane mata?
To za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu mu nemi gaskiyar bayanan da ke karo da juna dangane da yanayin maido da ƴan matan Dabci da gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa an sako su ne tare da taimakon abokan ƙawancenta. Bayanin da kungiyar ta yi wa al'ummar Dabci lokacin da ta dawo da su kuma ta nuna cewa ta dawo da su ne bisa radin kanta. Yanzu a madadin wakilin mu Haruna Dauda Biyu da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin, sai kuma injiniyan mu da ya hada mu da ku alheri, ke muku fata alheri. Kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shafin mu na internet voahausa.com. da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayin mu.